daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara ta kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com. Kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
To jama'a, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 21 ga watan Satumba na shekarar 2022 zamu kammala maudu'in makon da ya gabata, inda muka fara magana akan gwagwarmayar da kungiyar Wafa take yi na ganin an shawo kan cin zarafin mata a cikin al'umma.
Yake masu saurare, muna tafi da ƙarin bayani
a cikin shirin namu na yau. Wakilin sashen Hausa ya gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu, kuma za mu ziyarci filin mu na Kwalama.
Daga bisani kuma za mu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, ba tare da bata lokaci ba, za mu fara shirin ne da koma zauren tattaunawar mu a jihar Kano. A yayin wani taro na yini guda a jihar Kano da kungiyar Rafa mai rajin wayar da kan mutane game da haƙƙoƙin mata da iyali, tare da haɗin gwiwa da cibiyar nazari da bincike kan bunƙasar harkokin addinin Musulunci da hulɗa da sauran addinai ta Jami'ar Bayero da ke jihar Kano suka shirya, an yi musayar ra'ayi kan hanyoyin bada kariya daga ƙalubalen da matan aure da 'yan mata ke fuskanta a sassan Najeriya.
Shugabannin gargajiya da na al'umma da kuma shugabannin addinai daga jihohin Najeriya da suka hallara a zauren taron sun yi muhawara da musayar ilimi kan gudunmuwar da kowa ya kamata ya bayar domin kawo ƙarshen ƙalubalen da mata da 'yan mata ke fuskanta a Najeriya.
Malam Bashir Adamu Ali ne ya wakilci zauren malaman Kano, har ma ya gabatar da muƙala wadda ta maida hankali akan yin aiki da dokokin da addinai suka shimfiɗa na bada kariya ga mata da kuma mutunta su. Ga tattaunawarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari.
Kamala suna
Dina Bashir Adamu Ali daga sauran haɗin kan malaman Kano.
Malam ne.
To malam din injiniya to ne haka.
Alhamdulillah. Kamar kana wakiltar zauren malaman Kano a nan na Islamic Forum, Islamic Forum of Nigeria. Wannan taro ana magana ne akan yancin mata da ƙananan yara, mata din ma musali ƴan mata da cutar da su da ake tsoro su. Kullum ana ta zancen yancin nan da cutar wannan, amma kuma abun baya raguwa yanzu, abun ma ya bazu, hata mazan ma yanzu ana cutar da su. Shigowar ku irin wannan taron misali, me kuke faɗa misali?
Babban abin da muke faɗa shi ne Bahaushe abin da ke cewa tsoron Allah maganin wayo Allah. Duk inda muka je muka dawo, rashin bin karantarwa addini da al'adunmu na kwarai su suke kai mu da abin da suke faruwa na farko. Na biyu, abin da ke faruwa shi ne ba a ɗaukar matakin da ya dace akan wanda suka yi laifin nan don a hukunta su, ya zama wanda zai ji tsoron ya aikata. Na uku, ba a ba da dama da waɗanda suka samu kansu a cikin wannan yanayi ɗin su bayyana da damuwarsu, a kwanta musu da hankali, a ba su magani, a ba su kulawa. Sannan ba a kulawa da yara ƙanana musamman masu tasowa, a faɗakar da su a duniya da baru da za su nema ta'agaji ko su taitar da kansu ko su kubuta daga abin da yake faruwa. Sannan ƙari akan wannan kuma, gaskiya abin da suke yaɗuwa yanzu, abin da suke motsa sha'awa tare da kuma shaye-shaye da ake yi, waɗanda wani abin gaba ɗaya tare da rashin yin aure kuma alharu na yin aure ɗin, sai ga cewa wannan duk sun haɗu guri ɗaya. Sannan na ƙarshe, wanda muhimmanci da al'umma tana taruwa ne ta taimaka a yi daidai ko ta gyara kuskure, amma yanzu kowa ya sa ido ya kyale. So da haka sai ya zama in dai baka nan, ɗanka ba shi da kariya, kai ma kuma kamar da kai ma za ka kare ɗan wani ba. To wannan abubuwan da suka haɗu su ne gaba ɗaya suka gusa tushen suka kawo matsalar.
Akwai daga cikin muƙalar da ita Farfesa Aisha ta gabatar, shi ne kamar kuɗin goro da musamman kasashen yamma suke yi wa wato harkar al'amuran da suke faruwa da sunan addini. Misali idan an yi wata batsada sai a ce kamar addini ne mushi, ma'ana ba a iya fahimcewa wannan al'ada ce, wannan addini ne da sauransu. Kamar ta nuna akwai karancin, akwai bukatar ayin rubuce-rubuce da za su fayyace su kansu kasashen yamma su waye game da idan abu ya faru su gane cewa wannan al'ada ce. Kamar menene matsayar ka, me me fahimtarka da wannan?
Wannan shine gaskiya, wato kamar da nake fada, addini sai dai ya kawo hanyar waraka da magance matsala, ba ya kawo matsala ba. In kaga an samu da sunan addini an yi abu, to ba banci addini ke je bane, ko kuma a wani da yake so dauki laifin wani abu can na al'ada ko na fahimta ya dora wa addini laifi, to kuma matsalar ba anan take ba. Inda yafi hatsari shine kuma a dauki wannan a dora wa laifin ga addini, sai ya hana mutane komawa ga addini, wanda kuma al'umma ɗayan biyu take komawa zuwa garinsa, ko shugabannin su na addini ko jagoran su na al'umma. To in ka rusa su, domin kuma yanzu zaka san alaka da juna, duk inda addini yake da ƙarfi to su ne jagoran al'umma, haka kuma a cikin al'umma. Don haka in ana so a gyara matsalar nan, dole ne sai an ƙara ƙarfafar gwiwar malamai na addini ko da bangare suke, da kuma shugabanni na al'umma, akan cewa in ma akwai abu da ake gani, misali yanzu akwai canfe-canfe, akwai tsafe-tsafe, akwai wasu abubuwa da yake misali ake zargi a ce wancan mai ya ce ko wani mutum da kai gaba ta'addanci, kaga wani abu ne da al'umma za ta iya zuwa da addini da al'umma su magance shi. Amma ai kokarin a rusa malaman addini ko a rusa addini, wannan bai shafa matsala ba, don mutane sun fi gamsuwa da malaman addini, sun fi imani da addini, kuma shi yake sa su yi abin da ya dace ko su yi wannan.
Galibi kuma ana ganin kamar ko addini ɗaya ɗin akwai bambancin fahimta akan wani al'amari da ya taso, da shi kuma kun haɗa ku baya ga batun ɗari kuma har ma da wato sauran addinai, misali na Kiristanci. Ya kake ganin da irin wannan bambance-bambance za a iya warware waɗannan matsalolin da ake ganin cewa sun dama al'umma?
Mun godiyar Allah, ai wannan abin da muke magana a kansu abu ne na zalunci, abu ne na keta, abu ne na mugunta. Babu addini da ke goyon bayan keta ko zalunci ko mugunta. Babu addini da ke goyon bayan mutum ya daure ya daukar nauyin iyalinsa. Babu addini da ke goyon bayan dan an baka mace karka dan ne mata hakinta. Dan haka mun haɗu akan wannan, babu mummuncin addini, babu zalunci bangare ko fahimta. Magana ta gaskiya, in ka ga ba wannan ba, san zuciya ko kuma sakaci ko kyalewar mutum da ake yi.
To za a irin waɗannan wataƙil taruka tun da an dade ana yi misali, su magance wannan matsalar da ta dade tana damun al'umma.
Fatan da muke shine tun an yi haɗin gwiwa tsakanin jami'a mai bincike da kungiyoyi masu kira kan gyara da kuma al'umma, jagorori da shugabannin addini, to su fito da matakai, wanda shine dama taruwar da aka yi a nan gurin, a duba wannan abubuwan, a ɗau matakai na aiki wanda za a fara daga yau zuwa gobe zuwa jibi, a fara ɗaukar mataki a kansu.
Ya za ku yi da kamar wanke kwakwalen wasu daga cikin mata da wasu ke ganin ana yi, misali da fahimta irin ta kasashen yamma cewa batun yancin nan shi yake bayuwa magana maganar wannan zalunce-zalunce?
Da a ce wannan ne maganin matsalar abu, ai da ba a samu matsala a kasashen Turai ba. Yanzu in ka je America, in ka je Europe, in ka je duk kasashen duniya da suke nan, kowane yanki ana akwai wannan matsalolin. Bambancin da ake samu wanda ake a wani yankin daban yake na yankin, amma dukkanin matsalar ta nan. Da haka shi ya nuna ba maganar ko wayewa ko yanci bane, ba magana ce ta wani, magana ce ta shi dan adam, aka kyale shi zai abin da ya gana wani zalunci. In aka sa shi a gaba aka yi masa seti ko kuma aka tsoratar da shi da hukuma da doka, zai gyara ya daidai. Don haka magana ce ta mu haɗu gaba ɗaya mu gyara, ba magana kuma ana nuna yatsa ga wani da wani ba, in ba haka ba za a samu gyaran ba.
Me fahimtar malam dangane da ganin cewa akwai bambancin fahimtar wato zalunci ko yanci tsakanin mata ta misali yankin nahiyar Afirka da kuma yadda su Turai suka dauke, yankin nahiyar Turai suka dauke shi?
Wannan daga cikin abin da dama yake bukatar a zauna a tattauna a kansa, mu dau matsaya a da take bance mu, abin da ke customization, mu dau matsaya da ta dace da mu al'umman mu. Misali yanzu duk wanda yake a yankin Afirka ya rayu ko yayi ko bai yi ba, ko ga su ba, ya san cewa al'adar mu ce wasu abubuwan da a wurin ba a ganin su. Misali yanzu auren mu tafiye da daya abu ne da musulmi da kirista da mai bautar gunki a Afirka ya tashi ya gan shi ana a cikin garin su, kuma yana ganin sa ba komai bane, sai dai yayi ko yake. Amma an ka koma Turai kuma ba haka yake ba. Haka ne misali yanzu ka dauki wata ɗabi'a, misali wanda ba lalle a ce ta yi wannan ba, amma misali a tsadan mu ba laifi ba, an saba ai tsawo a ihu mutum yayi laifi, amma akwai al'adun wanda ba sa ganin haka. Dan haka mu zauna mu duba inda muke, mu duba abin da yake kibance mu, mu duba kuma inda za mu taimaki juna, musamman kan kuma su a can yankin fa ba magana uwa ko uwa ko ƴan uwa ko dangi. Mu ko a nan Afirka duk inda mutum yake, ina san ya san mahaifinsa, ya san kakansa, ya san jikansa, ya san ɗan uwansa, kuma akwai lafiyafi ne da muke da juna, wanda yake sawa kake da dama ka ba kai mutum tsawa ka sashi yayi ko ka hana shi. A can kuwa uwa da uba ba lalle suke sa ɗansu ko su hana shi ba, kaga yanayin da za su tafi a kansa, wanda babu iyawa da uwa, babu family, babu aure, ba ɗaya yake da mu da muke da aure da iyaye da kakanni da dangi da ƴan uwa da kuma kowa, kana jina da haƙƙi a kanka ko ya taimaka maka.
Ko da muke da wannan kiran.
Saurari har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe.
A makalar da ta gabata, Professor Aisha Abdul Ismail, tsohuwar daraktar cibiyar nazarin jinsuna ta Jami'ar Bayero, ta lalata cewa dole a maida hankali wajen rubuce-rubuce da ke fayyace bambancin al'adun mutane da addinansu, musamman la'akari da yadda wasu mutane ke yi wa addini da al'ada kuɗin goro a duk lokacin da wasu a cikin al'umma suka aikata baɗala. Ga ƙarin bayanin da ta yi wa Mahmud.
Yawa afon prof mai dan koma baya takardar ki a takaice a dunkule me ta kunsa kuma wannan sako take da shi.
To alhamdulillah takarda ta abinda ta kunsa shine mai shimfiɗa akan al'adun zamantakewa wanda suke sune suke kusan duk wanda yake cikin al'umma. Akwai kowace al'umma tana da al'adunta, wasu al'adu ne, wasu addini ne, abinda addini ya faɗa, wasu kuma al'adu ne, amma an haɗa su an gwamutsa su, saboda haka ya zama ana cewa ko dukkan sai a haɗa su a ce addini ne ko kuma a ce al'ada ce. Da kuma yanda waɗannan suke da tasiri akan cin zarafin mata da ƙananan yara.
To idan haka ne, misali tun da ana magana mata, da ana magana ƙananan yara, kuma kamar yanzu zancen ya zama ruwan dare misali. Wanne ne ya bayi ga wani misali cewa tun da yanzu mazan ma an ce ana ci musu zarafi?
Idan za ka ce wanne ne ya fi wani, cin zarafin mata ya fi yawa da ƙananan yara mata. Amma shi ma wannan da ake ganin kamar baya faruwa ya fara yin yawa, saboda haka ya kamata mu kalli iyayenmu shugabannin addini da shugabannin masarautu, ya kamata su kalli wannan, zo a haɗu a yi gangami yadda za a yi ƙoƙarin canza. Sannan kuma a cikin magana da nai bayan na nuna menene masu waɗannan al'adun na al'umma da kuma na wanda ake yi musu kuɗin goro tare da addini, ya kamata su shugabannin addini su warware su zo su yi magana, saboda duk littafin da ka karanta, duk maganar da mutane za su balle mutanenmu na yamma, koyaushe maganar da za su yi shi ne addini ne yake bayan goyon bayan cin zarafin al'umma. Addini zai goyi bayan cin zarafin al'umma, to sai su ɗauko wasu abubuwa kamar harkar kaciyar mata, kamar harkar aure da wuri, kamar harkar ana cewa akwai cin zarafi a cikin auratayya, akwai
watakila rabon gado.
Ba mu shigo da wannan ba. To waɗannan duka su ne abubuwan da ake kawowa a ce addini ya goyi baya, addini bai taba goyen bayan addinin Islam wanda shi na sani goyen bayan wayannan abubuwan ba. Amma su malaman da aka tara a nan gurin na musulunci da na Christianity ya kamata su zauna su faɗi ƙarara, kuma a ɗauka a rubuce, kuma ya zama cikin rufon cewa addinin Islam da shi kanshi addinin Christianity bai goyi bayan wayannan abubuwan, yanda kenan an canza yanda zancen yake. An nuna an fito da shi ƙarara addini bai goyi bayan.
Kama da yawanci lokacin da aka irin waɗannan abubuwan suka faru, wanda ake zargin cewa ko addini ne abinda aka yi din misali, galibi zaki ga shugabannin addinai a matakai daban-daban sukan fitowa ko kungiyoyin addini ma sukan fitowa suke abinda ya faru ba addini ko ba koro
addini.
Ba kwa ganin wannan ya wadatar ko kuma ana sane misali cewa ka an samu fahimtuwa?
Abinda nake nufi, idan yanzu za ka ɗauki littafi 100 ko makalu 100 ko 1000 za ka samu mafi akasari suna nuna haka. To kaga akwai aiki, sannan kuma su suke tare da al'umma kafin doka ta yi aiki. Maganar da malami ko mai sarauta zai yi da kuma sai su tafi tasiri, sannan kuma kafin mutane su tafi gurin kotu sai sun fito a gurin. Saboda haka gyaran da kuma canza da gyara tunanin da kuma canza faɗan da nuna cewa wannan abin da ake faɗa ba daidai ba ne, ana korawa addini rigar da ba ta tashi.
Profesa, a nan ba kwa ganin watakila kamar wayar da kan ya fi ga su waɗanda suke da waccan fahimta kamar Turawan Yamma da makamantansu da suke ganin cewa in kaza ya faru kama a masa a bashi riga ko kala ta addini misali?
Su ya kamata a wayar wa da
su ya kamata watakila wani zai ce
a rubutun za a wayar musu da kai ko ba haka ba? In sun tashi za su zo su same ka ko za su same ni ko za su samu malaman da suke cikin nan, rubuce-rubuce za su ɗauka su duba kuma da shi za su yi aiki.
Da haka kamar maƙalar ki tana ƙarfafa gwiwar a dinga rubuce-rubuce ta waɗannan fuskoki kenan misali?
A dinga yin rubuce-rubuce wanda zai nuna menene abu yaya matsayar addini yake,
me matsayin al'ada,
me matsayin kuma ina kuma al'ada take, wa'anne al'adu ne da suke dama su addini ne ma ya zauna ya wanzar da su. Saboda haka babu zancen canji a nan gurin, sai dai a ƙara jaddada su. Wa'anne kuma al'adu ne wanda suke shigo da su aka yi kuma aka yi musu rigar addini, to wa'anne ya kamata a aike
su.
Shin kana mai ne dan kai mijin mai ne, na ce da ku yana sanya mazafarin ciki, siwar
adalla masu saurare kada ku manta da sanarwar da muka fitar a makon da ya gabata gabanin watan October da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin watan wayar da kai akan cutar sankaran mama za mu yi an sauye-sauye ga shirye-shiryen mu domin dada mayar da hankali akan al'amuran da suka shafi mata
daga mako mai zuwa wato 27 ga watan Satumba za mu fara tattaunawa akan al'amuran mata zalla a kowace ranar Talata sai kuma ranar Laraba za mu yi magana akan ilimi da fasaha da siyasa da kuma shugabanci na gari
dan haka muna kira ga ƴan uwan mu mata da su kira domin wannan shirin naku ne
yanzu kuma sai shirin mu na kwalama
Ni sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau ma muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take gabatar mana da shirin girke-girke kala-kala a cikin wannan zauren namu irin na zamani. Yau muna tare da ke zaki mana kin ce wani abin shalle shi ma aka samawa mi sauraro. Me zamu yi?
To mi sauraro assalamu alaikum. Yau zamu yi fruit and yogurt ne. Fruit and yogurt kuma uwar gida tana buƙatan dan kwananta mai dan fadi. Da za ta yanyanka a ciki sai kuma uwar gida tana buƙatar kayan itace har wayo kayan itace da ya kunshi shi ma wannan ya danganci abin da ake da shi a wannan lokacin
wato wanda yake a lokacin ake yayin su
ake yayin su
dan babu wani abin da ne ko lokacin mangwara ne da lemu
yawa wani lokacin wani abin babu
eh ko babu wanda wani lokaci zai ga ya kare
shi kan ma shi yafi wahalan samu eh muna da dan matsalan shi a arewa dan haka idan ka tashi to a wannan lokacin sai ka nemi abubuwan da yake akwai kaman kin ga su gwanda inibi abarba ayaba
tufa
lemu tufa
ayaba
akwai pear
pear
wannan mai kama da gwaiba
wannan avocado din nan da ake cin shi
a koran a banda shi
to
shi wannan yana kama da gwaiba ne wanda in kika yi
mutsala ka ji
shi yana da dan tsauta da sama haka
sama
ta kasa kaman gwaiba ya nan wani ke dan to shi ga shi ma duk in yana
akwai shi
a lokacin da sai uwar gida ta nema shi yasa an ce mata duka kowanne zaka nema ka yanyanka shi kaman gidan suka
to
duk idan uwar gida ta yanyanka su sai ta nemi kwakwa
to
shi ma idan uwar gida tana so da bayan shi babu matsala in ta fasa kwakwa sai ta yanyanka shi shi ma ko ta sa abu ta kankare sai ta hada da shi idan kuma ba ta so sai ta kankara bayan sai ta yanka faro
ya zama fari ne zalla
ya zama fari zalla to idan uwar gida ta gama yankawa sai ta zuba a cikin roban nan da nace miki uwar gida za ta nema sai ta zuba idan ta zuba sai ta dauko shi ainihin yogurt kenan sai uwar gida sai ta zuba yogurt a ciki
sai ta tsiyaye yogurt
sai ta tsiyaye yogurt a ciki yogurt din dai ya rufe shi ainihin kayan
kayan da aka hada a cikin wannan
kayan itatuwa da ta yanka kwano banan roban ta kuma acrylic wanda
wato wani bowl da kuke ci
a turanci yawwa ana ki akwai shi ma ko salad bowl din to tunda ana iya duk shi ma salad din ne sai ki zuba sai ki dauko shi ainihin yogurt dinki sai uwar gida ta juye yogurt din nan a ciki ta dan motsa shi sai ta sa shi a fridge ya ci gaba da sanyi idan kuma a lokacin za a sha tunda dama kila shi kayan itatuwan nata mai sanyi ne sai dai kawai ta zuba ta mika a sha kowa ta zuzzuba mishi a dan kananan
har an gama
aye
a kuma kin ga zai kayatar ga yogurt kana kallo amma ba kana so zaka sha shi ba kayan marmari kana kallo suna ta tsalle tsalle
kwarai da gaske
kuma an yanka shi iyayen da zai shiga baki babu wani matsala sannan kuma za a taru baki da shi za a yi buɗe baki da shi za a sha a kowane lokaci
kwarai
kila da rana ko da dare ba ya da wani lokaci ko
da wannan
kuma ga karin lafiya da gani za a samu abun amfani a jiki caji ya mun gode
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555.
Na ga kiran farko nan daga jihar Bauchi. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Barka da warhaka.
Sunana Ayuba Garba Imam daga jihar Bauchi.
To Mallam Ayuba muna jin ka.
To lallai cin zarafi kan mummuna abu ne kuma yana da kyau da hukumomi da kungiyoyi da kowa su shigo yanda za a dakile wannan abu a kawar da shi. Daga karshe muna muku fata alkhairi akwai masu sauraron ku guda biyu. Akwai Mallam Aliyu Alkaleri da kuma Garba Baba Walin Madaki sun ce a miƙa muku gaisuwa suna tare da ku dari bisa dari. Nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin Madaki a jihar Bauchi.
To muna godiya kwarai da gaskiya yanzu kuma ga kira daga jihar Niger.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da warhaka.
Suna tare da Ibrahim mai wanke mula a garin Maigode a Kimba.
To Mallam Ibrahim muna jin ka.
Sai dai da yake dai na waya kishiliya ban san akan abin da kuke tattauna akai ba yau.
Wato mun ci gaba da maudu'in makon da ya gabata inda muka tattauna akan cin zarafin mata musamman ma ƴaƴa mata.
To gaskiya alhamdulillah maganar cin zarafin ƴaƴa mata abu ne mara kyau wanda yake dukkan wani wanda yake tunanin zai haifa abin da ya kamata mutum ya rika kiyayewa kenan shi ma kar ya zo haifa a cin zarafin tashi rayuwar shi da bace kaga abin bai yi ba. Saboda haka muna kira ga dukkan wani wanda yake cin zarafin musamman ya mace ya tuna abinda ya za a iya yi mashi kuma abinda ne wanda Allah zai musu sakamako a kai. Saboda haka muna fatan a kiyaye akan haka. Ibrahim wankin hula a garin Maigode a Kimba.
To mun gode yanzu kuma ga jihar Kaduna.
To Hajiya barka da lasariya.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala na kiran ku daga garin Rigasar a Kaduna a tarayyar Najeriya.
To Mallam Murtala daga Rigasa muna jin ka.
To Hajiya to kullun dai mukan kara jan hankali su maza mukan kara gaya musu lalle mata suna da yanci ko matakka ne tana da yanci in ma yakka ne kana kai ka afe su suna da yanci da ya kamata ka kiyaye mata ko a waje za a taba mata yancin nan ka kare mata. Su kuma mata muna kiran su san cewa babu wani addini a duniya ma da ya kare musu yanci kamar addini na Islama. Da za su iya koyon addinin Islama to za su da mutuncin su a wannan zamani ko da suke a duniya ba za a iya keta musu haddi ba. Kuma da haka muke bai wa mata shawara da cewa ga dai siyasa ta kusa. To lallai kar su yadda suna da yancin zaɓa abin da suke so kan mazajensu ko in aiki suke a ma'aikata ce sai kun yi wani kaza. Suna da yancin zaɓe abin da suke so Ubangiji Allah ya sa ya zaɓe lafiya. Mun gode.
To mun gode Mallam Murtala. Har yanzu dai daga jihar Kaduna ga wani kira na shigowa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa muna jin ka.
To alhamdulillah dangane da wannan maudu'i na rana ita babu shakka kun so tare kuka dawo mana da shi domin a tattauna. Kuma dama muna dan korafin akan ya kamata a ce ana dan sakan mana dan koda minti 10 ne saboda al'umma suna ta kuka korafin akan cewa ya kamata a ce ana ba su dama suna dan fadan ra'ayin bakin su.
To
muna godiya kwarai da gaske da wannan abu da kuka yi mana. To yawa dangane da abin da ake maganar cin zarafin mata babu shakka gaskiya al'amari ni kaina a yanzu a ce ina daya wayan aurar da ita har wani ya ci zarafin ta ko kuma a ce baka ga wani mutum ma yana dukan matar shi to wallahi ni dai ko ni ne zan ma raba wannan auren saboda ni ba zan taba yadda da a ce ka zauna a ce mace ai mata mutane ne wanda suke abin ka tausaya musu ne idan ya kasance kuma aka ce har za ka zo ka ci zarafin su ka ci mutuncin su ka ci amanar su za na ganin abu bai yi kyau ba to kan ga irin wannan ba abu ne mai kyau ba duk mutumin da ya tabbatar da cewa mutum ne na kirki ai ba zai ce a yau zai zarafin matar shi kai ko ma ba matar ka ba sai a ce yau ka ga mace a titi ka ci zarafin ta ina ganin wannan ba karamin tabiya bane da lalacewa ya kamata a ce mutane ai kokari a kiyaye idan aka kiyaye za a gudu tare a tsira tare karshen ne mutum fatan alkari Allah iya bar da iyawar sa Alhaji Musa Garo a tashi lafiya na gode.
Mun gode Alhaji Musa jama'a masu saurare da wayan Alhaji Musa muka kawo karshen daukan wayoyin ku dan haka anan ne zamu daka aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta caya na gabatarwa Zaha Aminu Fage da Julie Levis Gresham da ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yau ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.